أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك صدورة أيو بيكي أكو وطن جمادى الأولى أو دبودا لدارين هدودا أربعين ماهي جرى من الله صلى الله عليه وسلم لدى مكة زوى مدينة وانده كما يدي دي دا ترى وطن جنوري دبودا دا شا ترى زوى مشيكا ودى كراتوا أتكين لساسي عقيدة أهل السنة والجماعة دبو كمان ترى وطن ساكي من ترى كراتوا أتكين واتو ركنينا نبيار كنوكو dan inda muka fara bayani akan wato imani da ranan karshe ko na mun fara karatu a cikin ba mu gama ba mun tsaya inda mallam yake wa nu'minu bi shafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli aljanna an yadkhuluha wa hiya lin nabiyyi khassatan ina ga mun bayani akan wannan jumla ko na saboda haka yau zamu tashi daga inda yake cewa wa nu'minu bil jannati wan nar na hakan yana daga cikin aqidar ahli sunna wal jamaa malaka wa nu'minu bil jannati wan nar muna yin imani da cewa akwai aljanna kuma akwai wutan jahannama fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah ta'ala lil mu'minin al muttaqin wa ta'ita aljanna gida ce gidan ni'ima ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi tsakalinta ga mu'minai المتقين ما تتقوا فيها من النعيم ما لا عين رأت فيها وتؤتكين تأتكي الجنة من النعيم أقوي نعمة واند ما لا عين رأت واند إدو بيتبا جنبا ولا أذن سمعت حكا نقوم قلني بيتبا جيبا ولا خطر على قلب بشر حكا نقوم بما سبب فادو وزوجة ونلا أدب ما نامتون بما تبين تناني أكان إيرين tunani ka ba zai iya kai ga irin nimomi da ke cikin aljanna ba sai sa an rawaito daga wurin Ibn Abbas yake cewa alakan da ke tsakanin abubuwan da suke cikin aljanna da kuma abubuwan da suke cikin duniya suna ne kawai ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da mu cewa akwai giya a cikin aljanna kuma mun san cewa akwai giya a duniya sunan su dai kawai giya amma dai kada mutum ya tunani giyan aljanna da yake da giyan da ke cikin nan duniya ba haka nan kuma akwai mata a cikin aljanna akwai mata a nan duniya amma kuma kowa ya san cewa ba za ka hada matan aljanna da matan duniya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wani hadisi yake cewa wato la mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha wato wurin da za ka aje sandanka ko bulalanka cikin aljanna wurin yafi abin da yake cikin duniya kyau gabaki daya to kaga ba inda za ka yi ka hada aljanna da duniya Allah ya ba mu aljanna saboda haka mallan yace fiha min an-na'im ma la 'aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar sai kawo aya cikin suratu sajda inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun wato wani rai bai san abinda aka koye musu ba min qurrati a'yunna wato sanni idanu jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne bisa ga abinda suka kasance suna aikatawa saboda haka babu wanda ya sa abinda Allah ya koyi mana a cikin aljanna wannan aljanna kina sannan kuma Allah ya ce wan naru darul azab sannan kuma muhimman da cewa akwai gidan wutan jahannama shi kuma darul azab gidan azaba ne allati a'addaha Allah ta'ala lil kafirin adh-dhalimin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tatalinta ga kafirai da kuma adh-dhalimai yace fiha min al-azab wan niqal ma la yakhtur ala al-bal atikinta cikin wutan jahannama akwai azaba da wuya wanda bai taba fado wa tunani mutum ba wato irin abubuwa da suke cikin wato wutan jahannama na azaba tunani mutum ba zai kai gare su ba kudubi misali Abu Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da cewa shi ne wanda ya fi karanci azaba a cikin wutan jahannama mana a cikin mutanen waɗanda suke cikin wutan jahannama gabaki da shi azaban nasu shi ne ya fi sauki amma kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana saman ba kasa kasa ba yake ba a sama yake kuma za a sa mashi takalma daga cikin wuta idan ya sa wannan takalma kokolansa za su dinga tafasa a haka kuma shine wanda yafi sauki azaba cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu na'am sai sama lace fiha min al'azab wan niqal ma la yaqtur ala al-bas كما لك آية القرآن إن الله سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها التي للي إنا للي مو أعتدنا للظالمين ويتتليد الظالمين نارا وتوتا أحاط بهم سرادقها وتلد واتو شامك انت كل شيء سايس نوى النوتا ذات كيو يدسو كل شيء معنى سرادقها سواء أي سوريها wato sai na wannan wutan za ta kewaye da wadanda suke sai wato ba za su samu damar fita daga cikin ta ba mallai sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in yastaghifu idan suka nemi taimako su wadanda suke cikin wutan jahannama kenan wa in yastaghifu idan suka nemi taimako yughasu bima'in za a ba su taimako da wani ruwa wannan ruwan da za a ba su kalmuhul ruwan kaman almuhul menene almuhul almuhul shine wato mai da aka kona ya kona sosai har ya zama baki har ya fara fitar da datti a samansa irin wannan mai to haka ruwan da za a ba su yake saboda haka idan aka ba su wannan mai shine almuhul yace yashwi alwudu idan aka ba su wannan ruwan su sha suna kusantar da wannan ruwan zuwa ga fiskan su zai soye fiskan su shine yashwi alwudu ruwan zai soye fiskan su sai ta Allah ce bikta sharab wato irin wannan abun sha ya munana asir da irin wannan abun sha wa sa'at murtafaka haka nan kuma irin wannan gidan ya zama muni ya zama to wato wurin zama ina mata mu gane wa sa'at murtafaka wato ita aljanna ita wutan jahannama ita kanta ta zama ta yi muni ta zama to wato makoman mutum Allah ya kiyaye mu sai kuma malaki wahuma su biyu wato aljanna da kuma wuta su biyu dinnan mawjudatan al'an suna nan yanzu a haka an riga yin halittar su walan tafniya abadal abadin abadal abidin kuma ba za su kare ba har abada ba lokacin da wuta zai zo karshe kuma babu lokacin da aljanna za ta zo karshe idan mutum ya shiga shi kenan kawai zai shiga da dawwamana cikin su Allah subhanahu dalili akan haka shine fadi Allah subhanahu wataala wa man yu'min billah duk wanda yayi imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aikata aiki na kwarai يدخله جنات الله زي شقد شي cikin gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar aljanna wanda koramu ke gudana a karkashin ta khalidin fiha wanda shine mahall shahid za su dawoma a cikin ta abadan har abada yana idan aka shiga ba za a fita ba kuma aljanna ba za ta kare ba sai Allah ya ce qad ahsana Allahu lahu rizqa hakika duk wanda Allah ya yi masa irin wannan to Allah ya kyautata masa aziki shine qad ahsana Allahu lahu rizqa Allah ya Allah akika Allah ya kyautata masa aziki sannan kuma Allah wannan dalili kenan akan cewa aljanna ba za ta zo karshe ba sannan kuma dalili akan cewa wutan jahannama ita ma ba za ta zo karshe ba shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul ahzab inna Allaha lallai Allah subhanahu wa ta'ala la'ana al-kafirin ya la'ani ma'ana ya tsine ma kafirai wa adda lahum sa'ira kuma ya tana da musu wato sa'ira wutan jahannama mai konawa khalidina fiha abada su ma za su dawoma a cikin ta har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba za su samu wani majibinci ba kuma ba za su samu wani mai taimaka musu ba yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar a ranan da za juya fuskokin su a cikin wuta yaqulun suna cewa ya laitana ata'na Allah kai tumu ina ma a ce mun yi tsara ga Allah wa atana rasula kuma ina ma a ce mun yi biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga wadannan ayoyi guda biyu suna tabbatar da cewa aljanna da wuta ba za su taba zuwa karshe ba idan mutum ya shiga to zai dawoma a ciki har abada Allah ya kiyaye mu daga wutan jahannama sai kuma wale ta wannan shahadu bil janna li kulli man shahida lahu alkitab haka nan kuma muna shaidawa da aljanna ga duk wanda alkitab wato qur'ani wa sunna ko kuma sunna da kuma sunna manzo Allah suka shaida musu da aljanna bil ain aw bil wasf da ainin sa ko kuma sifa ma'ana akwai wanda nassi ya tabbata da cewa wani yana cikin aljanna haka nan kuma akwai wani sifofi wanda nasi ya tabbata cewa duk wanda ya sifantu da wannan sifofin zai shiga kuma aljanna ina fata mun gane saboda duk wannan muna shaidawa da abinda Qur'ani da suna suka tabbatar idan Qur'ani da suna suka tabbatar cewa wani zai shiga aljanna to mun ma muna shaidawa cewa zai shiga aljanna idan Qur'ani da suna suka tabbatar da cewa duk wanda ya sifantu da wannan sifa zai shiga aljanna to mun ma muna shaidawa da haka ina fata mun gane shi yasa malai yace fa min ash-shahada bil ayn daga cikin wanda nasi ya tabbatar musu ya shaida musu da ainihin su cewa za su shiga aljanna akwai ash-shahada li Abi Bakr misali akwai Abu Bakr akwai kuma wa Umar wa Uthman wa Ali wa nahwihim hakan kuma da kuma makamancin su mimman ayyanahum annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su ya bayyana cewa wani yana cikin aljanna kamar su wa kuma ah kamar su wa kuma yanzu kuma kaga dai misali zamu yi al-ashra al-mubashshiruna bil janna kuma kuma anan mallan ya kawo mana guda hudu sauran guda shida su wayannan sauran guda shida waye zai ya kawo su wanda zai ya kawo su guda shida yanzu zan ba shi dubu daya na ah kada ga hannun ku saka jira mana su guda shida kuma ka karba dubu daya yanzu a nan bismillah fara zai fara akwai abu ramin awu akwai bai zubair ibn al-awwam na'am akwai bai da jira na a'ami bin shiru bai da jira ne akwai sai ibn zaid na'am akwai sai ibn abi waqas sal'a bin wa qala bin ubaydillah na'am na haka ya kamata ya kamata a ce irin wannan abubuwa bai kamata a ce muna ahli su ka ce baka bai kamata a ce muna ahli sunna wal jama'a muna cewa muna bin manhajin shine alkitab wa sunna ala fahmi salafi salih kuma mu san salafi salih din ba bai kamata ba ya kamata mu san tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu san tarihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wadannan sune dukkan su manzo Allah ya ayyana su ya ce wani yana cikin aljanna wani yana cikin aljanna wani yana cikin aljanna sai kuma wa na'am la bala mu ce al gaya sura don ba sai kuma wai bilal kagan bilal manzo Allah ya ce ya ji satiyan sa cikin aljanna ko wa ko ne sai ukasha yawa to sai ukasha ko kaya shine wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labari cewa wasu mutane 70 za su shiga aljanna ba ta da hisab ba yace ya rasulullah is'alla an ayajal minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta minhum wani sahabi yace manzo Allah ni ma ka sani a cikin yace sai ka sau ka ga ko haka bane wannan shine ukata sai wa kuma sai irin su misali akwai wani sahabi akwai wannan wai sunanci akwai sahabi ibn kai ash-shamma sabi ibn Qais al-Shammas shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya a cikin suratul fajra inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun sanda aka saukar da wannan aya wannan sahabi sai toro to da manzo Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kada ku daga muryanku sama da muryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kasance mutum ne mai babban murya to kada yaji wannan magana sai ka tunani shi sike na kawai ayyukan sa sun rushe gaba kida tunda Allah ya ce an tahbata amalukum wa antum la tash'urun sai kuma gida baya zuwa majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dauke kwana biyu manzo Allah ya ganshi ba sai ta ina wani aka ce ba ganshi ba sai wani sahabi ya ce to zan je min kike ina yake da yaje yaje same shi a gida yayi tagumi yana son kuka me ya faru da kike gashi da ya koma wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga manzo Allah ya ce wato gashi yaji zuwa to da yana tunanin shi ayyukan sa ya rushe manzo Allah yace ku je ku gaya maka innahu laysa min ahli an-nar innahu min ahli janna ana sahabi suka ce fa kunna narahu yamshi baina adhhurina wa naqulu hadha min ahli janna yana tafiya zakar muna cewa ga na aljanna yana tafiya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaidawa saboda haka akwai ire-ire irin wadannan da yawa wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su ya ce wani yana cikin aljanna to irin wannan mu ma muna shaida muku da cewa za su shiga cikin aljanna amma banda wannan wanda ya zo ya ce shi yana daga cikin aljanna to kike na mumbu na sai kuma wale ce wa min ash-shahada bil wasf haka na kuma akwai da wato nasi ya tabbatar musu da ya tabbatar da sifa aka ce wani wanda yake bantu da irin wannan sifa zai shiga cikin aljanna ga cikin malata ash-shahada li kulli mu'min aw taki ha nasi sun shaida wa duk wanda ya zama to mu'mini ko kuma ya zama to taki wato mai takawa zai shiga cikin aljanna innal muttaqina fi jannatin wa na'im ko haka bane lalle masu takawa za su shiga cikin aljanna kuma haka duk wanda yake bantu da sifan takawa za mu ta insha Allah muna fata zai shiga cikin aljanna amma ba za mu zo mu ce wani yana da takawa zai shiga cikin aljanna ba mu sani ba ko ba ka bane tunda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa falatuzaku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa zaka yadda mutum ya sifatu da sifan takawa yana zuwa masallaci kullu yana komai amma kuma a zuciyarsa kila yana yi ne saboda riya ba saboda Allah ba to kaga wannan fi ma yadhhar lin nas yayi kaman wanda yake sifatu da takawa amma kuma hakikaninsa ba mai takawa bane saboda haka irin wannan ba za mu ce wani ya sifatu wani mu'mini ne ko kuma wani mai takawa ne sai dai mu ce muna fata insha Allah duk wanda yake da sifan takawa ko mu'mini zai shiga cikin aljanna Allah ya sa mu cikin su sai kuma wanda yake wannan shahadu bin nar haka nan kuma muna shaidawa da wuta li kulli man shahida lahu alkitab ga duk wanda qur'ani ko kuma sunna suka shaida masa da gidan wutan jahannama بالعين او بالوص سواء كعين ساقوك ما دا صفة فمن الشهادة بالعين لقد تقول لنا اكا شهادة ما سدى عين سو اقول الشهادة لأبي لهب ثبت يدا أبي لهب وثب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات الهوك هذا نسي ثبت بسيوة زي شكاتكين وطن جهنم يلا دا بسيكين واتو عبد لكي ثبت بسيوة قرآني ثبت قولي الله لي هما babu yanda kafir suka yi su nuna cewa wannan alqur'ani ba daga wurin Allah ba amma kuma sun kasa duk da cewa sun samu dama da za su yi haka an malum suke cewa Abu Lahab sanda aya ta sauka cewa Abu Lahab zai shiga cikin wutan jahannama kuma ayoyi da dama sun tabbata cewa mu'mini da kuma mai takwa zai shiga cikin aljanna idan Abu Lahab yana so ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata yi sai ya ce yayi imani shikenan kawai ko ba ga wani idan ya ce ya yi imani ya zama musulmi wannan aya sai manzo Allah ya rasa ya zai da aya amma kuma yana nan yana da kuma Allah ya toshe mai basira ba inda ya har ya mutu da musulmi da ba babu yanda zai ya karata ayoyin Allah subhanahu wataala saboda haka ya mutu kafiri sannan kuma malai ce wa amru bil luhay al qaza'i waye wannan musulmi waye amru bil luhay al qaza'i wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa shi ma yana cikin zai shiga cikin wuta saboda me shi ne farko wanda ya zo da gunki a zuwa ga jaziratul arab eh asali larba ba su san wani abu ba to na ba ta ma guma ka ba wannan mutumin shi ne farko wanda ya kera gunki ya zo da shi cikin mutane saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa zai shiga cikin wutan jahannama wannan hanyoyi ma da kuma makamancin su daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa za su shiga cikin wutan jahannama irin su Ubay ibn Khalaf wanda aka fice su a yakin Badar agan duk manzo Allah yanzu yana ayyana su da yan bayan yana cewa wadannan su irin su Abu Jahal duka za su shiga cikin wutan jahannama haka nan kuma mallai yace na'am yace wa min ash-shahada bil wasf haka nan kuma daga cikin wadanda aka shaida musu da sifa ash-shahada li kulli kafir akwai shahada ga duk wani kafiri ko ba haka bane aw mushrik ko kuma mushrikin shirkan akbar duk wanda ya aikata shirka babban shirka to wannan zai shiga cikin wutan jahannama aw munafiq ko kuma munafiki innal munafiqina fi darki al-asfal minan nar saboda haka su ma za su shiga cikin wutan jahannama na'am sa'an kuma mallai yace wa nu'minu bi fitnatil qabr haka nan kuma yana daga cikin aqida ahli sunna wal jama'a muna yin imani da fitnan kabari wato tambayoyi da za a yi ma mutum idan aka binne shi a cikin kabarinsa wahiya su'alul mayt malaka shine wato tambayoyi da za a yi ma mamaci fi kabrihi a cikin kabarinsa an rabbihi game da ubangijinsa wa dini da kuma addininsa wa nabiyyi da kuma annabinsa malaka fa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da wadanda suka yi imani bil qawli sabit da magana tabbatacce fil hayati dunya a cikin rayuwar dunya wa fil akhirah akan kuma a cikin lahira fa yaqulu al mu'min sai mu'mini ya ce idan aka tambaye shi rabbi Allah ubangiji na shine Allah wa dini al-islam haka nan kuma addini na shine musulunci wa nabiyyi muhammad haka nan kuma annabi na shine annabi muhammad wa amma al-kafir amma kuma shi kafiri wal munafiq da kuma munafiki fa yaqulu sai ya ce la adiri zai ce ban sani ba sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu naji mutane suna wani magana sai ni ma nayi wannan magana saboda haka wannan shine irin amsa da munafiki zai bada idan shiga cikin wuta idan aka binne shi kamar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar karkashin wannan aya cikin tafsir ibn kathir ya koro hadisi da dama da yawa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya sannan kuma ya bada labari yanda mu'mini yanda za ka karbi rabb mu'mini da kuma yanda za ka karbi ran kafiri yake cewa mu'mini idan aka zo karbar ransa malaiku za su fara soko sannan kuma za su soko da alkafani da kuma da wato za su zo da waye sunan shi tulare za su zo da tulare hanus za su zo da tulare mai kamshi sannan kuma malaikan mutuwa zai zo sannan kuma sai imam mutum magana zai ce masa ayyuhan nafs at-tayyiba ukhruji ila maghfirati min rabbik wa ridwanihi ya kai rai ne sarki ka fito zuwa ga gafara ubangijinka da kuma yardansa sai ya fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa nan take sauran malaikun za su karbi ran su kai masa alkafani su safa masa wannan tulare sannan su wuce da shi sama suna wutuwa zuwa sama da suka zo saman farko malaiku suna za su dinga jin kanshi wannan ran mai kyau suna cewa wani ne wannan sake ai wannan fulan ibnu fulan sai kira shi da sunaye kyawawa wanda ake kiran shi a nan duniya har a je sama sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace ya gafarta masa yace a rubuta sunansa a cikin al-illiyyin sannan kuma a dawo da ransa zuwa ga jikinsa a cikin kabarinsa sannan kuma malaiku su zo su masa tambaya haka nan kuma idan kuma mutum ya zama kafiri wa ya'udhu billah idan malaika suka zo za su zo ne da abubuwan azaba da su azabta da shi sannan kuma malaikan mutuwa ya zo sai ce ayyuhan nafs al-khabitha ukhriji ila azabi rabbik wa ghadabihi ki fito zuwa ga wato azaba ubangijin ki da kuma kushinka sai yake fatafarraka fil jasad sai wannan ran ta wato rarraba kansa a cikin jiki sai ta fita saboda haka fayunza naz'atan wato za zari kana da karfi Allah ya kiyaye mu sai a zari ta karfi a cikin da ita sannan kuma a kai ta sama yana ta wari sai yusbi antan wato zai zama to ta fi komi wari Allah ya kiyaye haka nan za a yi har shi ma a dawo da ransa zuwa jikinsa a cikin kabari sai malaiku su zo su masa tambaya sai ya kasa amsa wato hadisan da suka zo sun zo da ruwayoyi daban-daban akwai ruwaya da ta zo da wannan irin wannan lafazin da malam ya kawo inda kafiri zai ce sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu naji mutane suna fadin wani abu sai ni ma na fada da wannan wasu malam suka ce wannan yana nuna cewa wato musulmai ne kawai za a yi ma tambaya cikin kabar banda kafirai ina fata mun gane saboda me saboda sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu shi kafiri asali aje ma fadi wannan kalma a duniya ba ina fata mun gane sai ya zama to wanda zai yi wannan magana shine munafiki wanda ya karbi musulunci a zahiri amma kuma a ransa bai musulunta ba shine wanda zai yi wannan magana saboda haka da wannan shine wasu malamai suka tafi akan cewa kawai musulmai ne da munafikai su za yi wa wannan tambaya amma su kafirai asali maganar tambaya ma bai ma taso ba saboda asali ba su mai imani ba ina fata mun gane amma wasu malamai suka tafi akan cewa kowa ne zai ma wannan tambaya saboda akwai wasu ruwaya da suka zo ba da ba su zo da wannan kari ba kawai sun ce sun zo da cewa kaji zai cewa ahin la adiri zai ce ahin wato ban sani ba saboda haka sai zama to wallahu alam kowa za a yi masa wannan tambaya da kafiri da kuma musulmi da kuma munafiki Allah ya tabbatar da mu sai kuma ne ce wa nu'minu bi na'imil qabr haka nan kuma muna yin imani da ni'imomin kabari lil mu'minin ga mu'minai wato a cikin kabari akwai ni'imomi haka nan kuma akwai azaba dalilin akan cewa akwai ni'imomi a cikin alkabari shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin Allah subhanahu wa ta'ala cewa wadanda wato mala'iku suke karbi ransu tayyibin suna hali wato alhali su sun sarkaka daga duk wani abu na shirka da kuma sabo yaqulun su mala'iku za su dinga ce musu salamun alaikum amince ta bata gare ku udkhulul janna ku shiga cikin aljanna bima kuntum ta'malun saboda abin da ku kasance kuna aikatawa kaga da malaiku suke ce musu udkhulul janna ku shiga cikin aljanna an hali kuma a lokacin ba aljanna za su shiga ba kabari za su shiga amma kuma malaiku za su ce musu udkhulul janna ku shiga cikin aljanna saboda me idan suka shiga cikin aljanna za a fara da musu kabarin suka shiga cikin kabarin su za a fara da musu kabarin su sannan kuma a bude musu kofar aljanna su suna ganin tun a cikin kabarin su sai su dinga jin kamshin wannan aljanna da kuma abubuwa na daji da yake cikin kabarin saboda haka wannan dalili ne akan cewa akwai ni'ima a cikin kabari haka nan kuma malai ce wa nu'minu bi azabil qabr haka nan kuma muna yin imani da azaban kabari lizalimina alkafirin ga zalimai da kuma kafirai. Dalili akan haka shine me? Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. Allah subhanahu wa ta'ala cewa walau tara, da zaka gani idh zalimuna fi ghamaratil maut, a lokacin da azzalimai wato kafirai kenan, a lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa, wal mala'ikatu basitu aydihim, alhalikum mala'iku suna shintida hannuwansu, ma'ana suna shintida hannuwansu da duka. Kamar Allah kwanta dake cewa kisatu Muhammad, fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Saboda haka mala'iku za su shintida hannuwansu da duka, suna dukan fuskokinsu da kuma duwawunsu. Allah ya kiyaye mu. Suna musu wannan duka kuma suna ce musu akhriju anfusakum, ku fitar da kanku. Kamar da muka ce, idan rai ta gan cewa za ka fita ne zuwa ga azaba da fishi, sai ta rarraba kanta cikin jikin mutum. Saboda haka mala'iku suna masu duka, suna cewa akhriju anfusakum, ku fitar da kanku. Al yawma tujzauna azabal hun, a yau za a saka muku da azaba, wato azaba irin na wulakanci. Bima kuntum taqulun, saboda abin da kuka kasance kuna fada ala Allah game da Allah ghairul haq, ba tare da gaskiya ba. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, sannan kuma kuka kasance game da ayoyinsa kuna masu girman kai. Saboda haka wannan shi ma dalili ne akan cewa akwai azaba a cikin kabari. Sannan kuma da yake wal ahadith fi hadha kathiratun ma'luma, ato hadisai da suka zo game da wannan suna da yawa kuma sannanu ne. Akwai hadisai da dama, misali ko hadisin wadannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu kabarwa guda biyu, ko ba ka bane, yace wadannan wadanda suke cikin wadannan kabarwa ana musu azaba, ko ba ka bane, saboda me? Yace dayan yana yawo da aminin animanci, ko ba ka bane, yana yawo da maganar mutane dan ya hadasa fara sakan su. Sannan kuma daya baya sake je kanta da kyau idan yazo yin bawali. Saboda wannan dalilin akan cewa me, akwai azaba a cikin kabari. Da kuma sauran hadisai da dama wanda suka nuna haka. Malaka fa'ala al-mu'min, saboda ka wajibi ne akan mu'mini an yu'mina, yayi imani bi kulli ma jaa bihi al-kitab, da duk abinda Qur'ani wa sunna suka zo da shi. Ah, min hadhihi al-umur, daga cikin wannan al'amura al-ghaibiyya, wanda al'amura ne na gaibi. Wa an la yu'ariduha bima yushahidu fi dunya, sannan kuma kada ya bijire mata saboda abinda yake gani a cikin duniya. Kada mutum ya ce ban yarda da wannan abubuwa ba, saboda me? Zahiri a duniya ko kullum mutum ba zai iya dauka ba, ko ba haka bane? Bayan da zaka yi kace asali ko kullum ba zai dauka, kace idan an binne mutum za a fara da masa kabarin sa ba. Bayan ko da an binne mutum, misali aka je aka haka ramin nan, bayan kwana biyu za ku same shi a yanda yake, ko ba haka bane? Ba wa ku wani kin ba. Amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa har za a zo na da shi ya zauna a masa tamboyi waye waye, kamar ma kuka yadda kuka bashi haka, aka na ba ku da same shi. To kada mutum ya ce saboda haka bai zai yarda ba, tunda a zahiri yana ganin haka ba dai bane. Saboda mai abubuwa ne wanda ba abubuwa ne na gaibi, hankali ba zai yi dauka ba. An kwanakin bayan nake ma wani ga nake cewa ba ka mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ranar tashin kiyama mu'minai za a sa musu aske a goshin su, ko ba ka bane? Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna bushra bayna aydihim, ne ne cikin sautul hadith. Sannan kuma a gaban bayan wannan ne Allah ya ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lillazina amanu nuzuruna naqtab min nurikum, yanzu anan duniya idan karfe sai ka kunna sai wanda ke kusa da ka aje kan daga cikin aske. To amma kuma a ranar tashin kiyama mu'mini yana da aske a goshin sa, yana gani kafi, yana kusa da shi, amma kuma ba zai gani da wannan aske ba. Yana ce masa unzuruna naqtab min ujiramu, an mu ma mu samu daga cikin hasken ku, kuma kun suna tare da su. Kaga kenan abubuwa ne wanda kwakwala ba za a iya dauka ba. Amma kuma me ya kamata mu yi shi ne mu yi imani da shi. Sai ta Allah kuma ta rike cewa allazina yu'minu bil ghaib, zalika alkitab la raiba fihi huddan lil muttaqin, huwa yahu al muttaqin allazina yu'minu bil ghaib, wanda suka yi imani da ghaib. Saboda haka wannan shi ne abin da ake bukata daga wurin mu'min. Wanda ce fa inna umur al akhira, ko da alamur al akhira la tukasu bi umur ad dunya, wato ba a kiyasta su da alamur ad dunya. Li zuhur al farq al kabir bainahuma, saboda ne wato bambanci babba da ke tsakanin su a bayyane take. Wallahu musta'an, Allah ya tumake mu. Sai wannan shine karshen bayani akan abin da ya shafi imani da lahira. Akwai lokaci ko kun san lokacin da insha Allah ko? Sai bari mu karanta kadan daga cikin wannan fasali. Ko wato wani? Malati faslun rashin ka sabon fasali yake cewa wa nu'minu bil qadar haka da kuma yana da cikin akidar ahli sunna wal jama'a muna yin imani da qadara wannan shine rukuni na imani na nawa na nawa na kira kira shine kuma na karje ko na malaka wa nu'minu bil qadar muna yin imani da qadara khairihi wa sharrihi da alkhairinsa da kuma sharrinsa wa huwa taqdirullahi ta'ala lil qa'inat abin da ake nufi haka shine wato mutum ya imani cewa Allah ya kaddara duk abubuwan da za su faru hasaba ma sabaka bihi ilmuhu kamar da iliminsa ya gabata da shi wa qaddathu hikmatuhu kuma hikimarsa ta hukunta shi saboda haka Allah ya kaddara komai duk abin da ke faru a duniya Allah ya kaddara idan aka ce mutum ya yi imani da kaddara a cikin ahli sunna wal jama'a kaddara ta kunshi abubuwa guda hudu shine wannan abubuwa da malam zai yi bayani sai ne malam yake walil qadar arba'u maratib kaddara tana da wato martaba guda hudu duk sanda ake magana aka ce Allah ya kaddara abu kaza to kasancewa wannan magana ta kunshi abubuwa ne guda hudu idan mutum ya fahimci wannan abubuwa guda hudu to fahimtar kaddara zai zama sauki gare shi idan mutum bai fahimci wannan abubuwa guda hudu ba to zaka dinga samun matsala game da kaddara saboda kun san cewa mutane sun rabu gida uku game da kaddara akwai wanda suke ganin cewa Allah ya kaddara komai bi ma'ana Allah ya killata ma bayi abubuwan da suke aikatawa ina ga mun bayani wannan a baya ko kun farko karatu mun wannan bayani wannan shine fahimtar wanda ake kira aljabariyya su a wurin su mutum ba shi da zabi mutum kawai kaman injin yake a riga yi programi dinsa duk abin da yake aikatawa a riga an rubutawa saboda haka ba shi da zabi ya zabi wani abu aka fi wannan ina fata mun gane ahlus sunna wal jama'a ba mu yarda da wannan fahimtar ba saboda mai wannan zai zama to kamar an zalisi bawa tunda ba yanda za a yi a ce an tilasta masa ya aikata aiki sannan kuma a azabta da saboda aikata wannan aiki ina fata mun gane saboda haka ahlus sunna wal jama'a ba mu yarda da wannan fahimtar ba sannan kuma akwai fahimtar wato alqadariyya su ne waɗanda suke gani kamar Allah bai kaddara komai ba sai zama to mutum yana da zabi ya aikata abin da zai aikata wannan fahimta shi ma ba mu yarda da shi ba saboda mai wannan yana kore ilimin Allah saboda bisa ga wannan fahimta Allah baya sani abin da bawa zai aikata sai ya aikata shi wannan yana kore ilimin Allah saboda haka ba mu yarda da wannan fahimta ba ahlus sunna wal jama'a muna tsakiya muna yin imani da cewa Allah ya kaddara ayyukan bayi amma kuma ya ba su dama su zabi ayyukansu ina fata mun gane saboda kamuna sakiya ta yaya hakan zai kasance shine idan ka fahimci wannan matakai guda hudu za ka fahimci yanda hakan zai kasance malata walil qadar arba murati wato kaddara tana da murati tana da matakai guda hudu al martabati al ula martaba ta farko al ilm duk sanda ake magana kaddara ana magana ne akan ilimin Allah mataki na farko shine ilimi malata fa nu'minu saboda haka muna yin imani bi anna Allah ta'ala bi kulli shay'in alim muna imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da dukkan komai alima ma kana Allah ya san duk abin da ya kasance a baya wa ma yakunu da kuma abin da zai zo ya kasance yanzu ko kuma a nan gaba wa kaifa yakunu kuma yanda wannan abin zai kasance Allah ya sani ya san wannan abin bi ilmihi al-azali al-abadi ya san wannan abin da ilimin sa na azali da kuma abadi ma'ana ilimin sa da ya gabata wanda ba shi da farko da kuma ilimin sa wanda ya kunshi abin da zai faru nan gaba har abada shine azali da abadi malaka fala yatajaddad lahu ilmun ba'da jahl saboda ka babu wani abu na ilimi wanda yake zuwa masa sabo bayan jahili sai ka nace mu yarda da fahimtar al-qadariyya ba babu wani abu da mutum zai yi zai zama to sabon ilimi ga Allah bayan ya jinci wannan abu babu wannan wala yalhaquhu nisyan ba da ilmi haka na kuma mantuwa baya haduwa da Allah bayan ilimin sa bayan da zai Allah ya san abu sannan kuma yace ya manta eh wa ma kana rabbuka nasiya eh Allah baya mantuwa wannan shine mataki na farko saboda haka Allah ya san komai duk abin da bawa zai zabi ya aikata Allah ya sani so da cikakken ilimin sa na'am mataki na biyu al-martabatu thaniya mataki na biyu shine me shine al-kitaba shine rubutu wato wannan abin da Allah ya sani Allah ya rubuta shi ina fata mun gane shine al-kitaba malaki fa nu'minu bi anna Allah ta'ala sadaka muna yin iman da cewa Allah subhanahu wa ta'ala kataba fil lawh al mahfuz Allah ya rubuta cikin lawh al mahfuz ma huwa ka'inun ila yawm al qiyamah duk abun da zai kasance har zuwa ranar ta kiyama ina ba ta mun gane dalila kan haka shine Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard shin baka san cewa Allah ya san duk abun da yake shin baka sani ba cewa Allah ya san duk abun da ke cikin samai da kuma kasa inna zalika fi kitab lalle wannan abu yana cikin littafi inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki ga Allah saboda haka abinda Allah ya sani na abubuwan da za su faru har zuwa ranar ta kiyama shine ya rubuta ba wai ya tilasta ma bawa aiki ba a abinda ya san cewa bawa zai zabi ya aikata wannan abun da ya sani shine ya rubuta ina fata mun gane sannan kuma al martabatu salisa mataki na uku shine ne al mashi'a wato son Allah Allah subhanahu wa ta'ala yakan so ya so duk abubuwan da za su faru ne saboda inda bai so su faru ba ba yanda za su yi su faru ina fata mun gane shine fa nu'minu bi anna Allah ta'ala shine muna yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala fa bi sha'a kullu ma fi samawati wal ard hakika ya so duk abin da yake cikin samai da kuma kasa la yakunu shay'un illa bi mashi'atihi babu wani abun da zai kasance a face da son sa masha Allah kana duk abin da Allah ya so zai kasance wa ma lam yasha lam yakun duk abin da bai so ba to wannan abun ba zai kasance ba ina fata mun gane sannan kuma al martabatu radiya martaba ta hudu kuma shine mai shine al khalq shine wato halitta wannan abun da Allah ya sani sannan kuma ya rubuta shi sannan kuma ya so ya ga dama ya ba wannan abun ya faru to wannan abun ne yayi halitta wannan abun fa nu'minu bi anna Allah ta'ala saboda kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay shine ya halici duk wani abu wa huwa ala kulli shay wakil kuma shine wakili a bisa ga kowane abu lahu maqalidus samawati wal ard ahan gare shi ne wato mabudan samai da kuma kasa malaki wa hadhihi al maratib al arba wadannan martabawi guda hudu shamilatu lima yakunu min Allah ta'ala nafsihi wa lima yakunu min al ard ta kunshi duk abin da yake kasancewa daga wurin Allah da kanshi da kuma abin da yake kasancewa daga wurin bawa fa kullu ma yakunu bihi al ibad saboda duk abin da bayi suke aikatawa min al aqwal min aqwalin aw af'ali nawa to maganganu ko kuma ayyuka aw turu ko kuma abubuwan da basu aikata ba fa hiya ma'lumatu lillah wannan abubuwan duka sannan ne ga wurin Allah subhanahu wataala maktubatun inda Allah indahu kuma a rubuce suke a wurin Allah wallahu ta'ala qad sha'aha wa khalaqa kuma Allah ya so su kuma yayi halittar su me mana yake nufi da abin da yake kasance daga wurin Allah da kuma abin da yake kasance daga wurin bayi wato abubuwa da suke faruwa da bawa suna bukai shi akwai abubuwan da bawa bai zabi su faru ba Allah ne ya hukunta su faru sannan kuma akwai abubuwa da bawa yakan shi yake zaba shi yake yin zabi wannan abubuwa saboda ka hawa sura muka shi biyu misali idan misali kana da mota kafin kai tafiya ka duba tayoyin motar ka ka duba injin ka sa sabon mai kai sabi ka shiga hanya yana da kyau baka gudu rosarsu sun ce ayi gudu da kai ko da motocin yan kasuwa da kuma dari da private car ka zo kana gudu 80 misali kana tafiya a hankali akan hanya kana cikin tafiya wani ya zo yin overtaking sai kuma ya zo kuka hada jira ko ba ka wani kuka yi kuka cin kura da kai amsan ka kare kama ka ga ba kai ka zabi wannan abu ba ko ba ka wani ka iya zabin ka ka bi duk abin da ake bukata shi wancan da ya zo ya overtake lebisa ne haka zo aka yi kula ne aka yi accident kuma kafin ka ya kare wannan Allah ne hukunta ya same ka ina ba ta mun gane irin wannan jarabawa ce Allah ya jarabci imaninka to amma misali mutum ya tashi da kanshi cikin dare ya dauki makami ya je ya tsaya hanya ya tare mutane ya kashe su ya kwace dukiyar su aka tambaye shi me yasa kai sata yace Allah ya kaddara zai sata wannan ba hujja bane kai ka zabi ka je kai sata ko ba ka bane sai da ka zamu maka hukunci ko ba ka bane saboda ka abubuwan da bawa yake yi suna buka shi akwai abubuwan da ba da zabi ka bane Allah ne ya hukunta za su sami ka dan Allah ya jara ya jarabci imani ka sannan kuma akwai abubuwan da kanka kake zabi kai aka ta wannan abubuwa saboda wadannan abubuwa guda biyu da wanda Allah ya hukunta da wanda ka zaba da kanka dukkan Allah yana sani da su kuma ya rubuta su ina ba mu gane wanda shi abin da malaike ne sannan kuma malaike cewa liman sha'a minkum ayastaqim ga duk wanda yaso a cikin ku wato duk wani a cikin ku wanda yaso an yastaqim wato ya tabbata akan tafarki madadaci Allah ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah wato ba za ku so wani abu a fati abinda Allah subhanahu wataala Allahu rabbul alamin Allah wanda shine ubangiji halitu yaso ma'ana abinda muka so sana yana bin abinda Allah yaso ne saboda ba yanda zai mutum ya aikata wani abu wanda Allah bai so ba kuma wannan abu ya faru a cikin mulkin Allah subhanahu wataala bai yi haka ba kuma ne ce walau sha Allahu maskatalu idan Allah da Allah ya so da mutane ba su yaki juna ba walakin Allah yaf'alu ma yurid amma kuma Allah yana aikata abin da ya nufa ne walau sha Allah ma fa'alu da Allah ya so da ba su aikata ba fadarun saboda ka kiyale su kuma ya tsaro da kuma abin da suke kirkirowa na kariya wallahu khalaqakum wama ta'lamun Allah shi ya halitan ku da kuma abin da kuke aikatawa duk wadannan ayoyin dalilai ne akan cewa duk abin da ke faruwa a duniya Allah ya so ne su faru sai sa suke faru da Allah bai so ba da ba za su faru ba amma dai Allah ya ba bawa zabi ya zabi abin da yake so idan ya zaba sannan kuma a yi masa hukunci bisa ga abin da ya zaba insha Allah zamu tsaya nan insha Allah saboda daga nan yanzu malam zai kawo dalilai wanda yake nuna cewa dole wannan abu ya zama to haka saboda in ba haka ba to akwai abubuwa da dama wanda ba za su fi daidai ba cikin alamunan shari'a abu da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda kuma muka inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana fahimta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اذا كنت مستمع ابو دابي وانت مستمع وانا امسى كافيين يا رب كرم
نعم السلام عليكم ورحمه الله